Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis 31 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanin labarai.
Shugaban Ukraine ya ce matakan kariya da kasarsa ke dauka daga mamayar Ukraine ya kai wani muhimmin mataki inda ya kara matsawa Amurka lamba kan karin neman taimako. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta kafa wata tawaga wacce za ta yi nazari kan dabarun yaki a Ukraine wanda ya hada da yadda kasar ta samu nasarar tunkarar Russia kuma tana tattaunawa da Amurka akan wannan batu. Yan majalisar dokokin Iraki sun kasa zaben sabon shugaban kasa a karo na uku saboda rashin yawan kuri'u kamar yadda jami'ai suka bayyana wanda hakan yake kara tsawaita rikicin siyasar da kasar ke fama da shi.
To kan labarin kenan a bangaren rahotanni za a ji cewa a yayin da majiyoyi ke nuna cewa sojojin Najeriya na kan lugudan wuta kan yan ta'addar daji a hanyar Abuja zuwa Kaduna a baya an yi sakaci wajen amfani da bayanan sirri.
Hatta ma akwai wata lambar waya da aka ce a kira domin wanda ya bada wannan bayanai ya kara maimaita waɗansu bayanai ko ya kara waɗansu bayanai waɗanda za su taimaka ma jami'an tsaro domin kuma a dauki mataki akan su. To ba a yi ba.
To ina makomar jam'iyyar APC bayan babban taronta?
Ya danganta ga yadda aka aiwatar da wannan zaben. Ya danganta da wane ne ya ci zaben wato zai mata takara. Saboda haka dai za a yi cewa har yanzu akwai tsoron rina a kaba.
Za kuma a ji wani rahoto kan farashin kaya yayin da azumi ke gabatowa. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hauwa Umar ke gabatarwa. Za kuma a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da cikakkun labarin. Shugaban Ukraine ya ce matakan kariya da kasarsa ke dauka daga mamayar Ukraine ya kai wani muhimmin mataki inda ya kara matsawa Amurka lamba kan karin neman taimako. Sa'o'i bayan da dakarun Kremlin suka yi watsi da alkawarin rage wasu ayyukan a yankin. Harin bama-bamai a yankunan Kyiv da birnin Chernihiv da ke arewacin kasar da kuma tsananta hare-hare a wasu wurare a kasar ya kara gurgunta fatan samun ci gaba wajen kawo ƙarshen rikici da ake fama da shi. Fararen hula da suka makale a garuruwan da aka yi wa ƙawanya sun sha fama da wahala. Bangarorin biyu sun ce za su sake yunkurin ficewa daga birnin Mariupol mai tashar jiragen ruwa. Shugaban tawagar Ukraine da ke tattaunawa da nufin kawo ƙarshen yakin ya ce an shirya za a ci gaba da zaman sulhu a ranar Juma'a ta kafar bidiyo. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta kafa wata tawaga wacce za ta yi nazari kan dabarun yaki a Ukraine wanda ya hada da yadda kasar ta samu nasarar tunkarar Russia kuma tana tattaunawa da Amurka akan wannan batu a cewar wani minista a yau Alhamis. Taiwan da China ke ikirarin cewa yankin ta ce ta kara tsaimi tun bayan da Russia ta mamaye Ukraine tana fargabar mai yiwuwa Beijing ta yi irin wannan yunkurin a tsibirin. Ko da yake bata bayar da rahoton da ya nuna alamun hakan na shirin faruwa ba. An yi ta cece-kuce game da tasirin yakin kan sojojin Sin akan Taiwan da yadda Sin din za ta iya kai hari a tsibirin a tsakanin hukumomi a Taiwan. Da yake magana da manema labarai a gefen taron majalisar dokoki, ministan tsaro Chiu Kucheng ya ce sun tuntubi kasashen waje domin tattaunawa kan yadda ake yaki kuma sun kafa wannan tawaga domin su yi nazari.
To an jima kaɗan, Hanifa za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda bayan harin da 'yan ta'addar daji suka kai kan wani jirgin ƙasa a hanyar Abuja zuwa Kaduna har mutane takwas suka mutu, sojojin Najeriya sun shiga barin wuta kan 'yan ta'addar daga Abuja. Ga Hassan Mai na kaina da cikakken rahoton.
Jiragen yakin sojojin saman Najeriya yanzu haka na can na ta kai farmaki akan 'yan bindigar da ke satar mutane akan hanyar Abuja zuwa Kaduna. biyo bayan aika-aika da aka tafka akan jirgin kasan nan da ya tashi daga nan Abuja zuwa Kaduna a ranar Litinin. Dazu-dazun nan wani komanda a rundunar sojojin saman Najeriya da bai san mu ambaci sunansa ya tabbatar mana cewar ba shakka jiragen yakin nasu na ta kai farmaki mai zafi akan matattar ƴan bindiga dadin dake addabar hanyar ta Abuja zuwa Kaduna a wani kauye da ake kira Mangoro dake gefen titin a yankin karamar hukumar sarkin Fawa. Da na tambaye shi ko harin suna kaiwa ne ga ƴan bindigar da suka sace mutane a cikin jirgin kasan, komandan na mai akan sama yace kawo yanzu ya dai abin da zai ga mun shine suna kai farmaki akan ƴan bindiga dadi, amma sauran karin bayani kuma sai mu jira hedkwatar tsaron Najeriya. To sai dai kuma wata majalisar tsaro ta shaida mun cewa ana kai wannan farmaki ne akan ƴan bindigar da suka aika akan jirgin kasan. Kurum dai sojojin suna taka tsantsan ne, shi yasa ba sa son yin wani dogon magana akan wannan batu har sai bayan an kammala farmakin. Bayanai dai na nuna cewa gabanin kai wannan farmaki akan jirgin kasa an samu bayanan sirri kan hakan aka yi wa sarare da batun, kamar yadda dan masanin birnin Gwari Alhaji Zubairu Idris Abdurrauf ke shaida min.
Wannan bayanai da aka ce ƴan ta'addan nan sun taso daga dajin Zamfara kuma za su je Rijana an miƙa shi ga jami'an tsaro daban-daban, amma babu wanda ya dauki mataki. Hatta ma akwai wata lambar waya da aka ce a kira domin wanda ya bada wannan bayanai ya ƙara maimaita waɗansu bayanai ko ya ƙara waɗansu bayanai waɗanda za su taimaka ma jami'an tsaro domin kuma a dauki mataki a kansu. To ba a yi ba kwana biyar da wannan rahoto da aka samu wannan hali na bomb da kuma kwashe jama'a.
To sai dai kuma kokarin da muka yi don jin ta bakin bangaren jami'an tsaro abin ya ci tura. Kwararru irin su Ibrahim Dan Halilu dake sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya na ganin akwai matakai da ya kamata a dauka don shawo kan wannan matsala.
Amfani da na'urori na zamani, technology da ake magana da artificial intelligence, ya kamata a yi amfani da su wajen tattara bayanai da kuma raba su. Ba yadda za a yi a ce a wannan karin da muke ciki, a ce kasa irin Najeriya mai yawan mutane kusan miliyan 200, a ce har yanzu hanyoyinmu na tsaro, dabarunmu na tsaro irin tunani ne irin na da. Akwai buƙatar Najeriya ta zauna ta yi tunani akan waɗannan mutane. Shin ƴan Najeriya ne ko ba ƴan Najeriya bane ba? In ba ƴan Najeriya bane, da wuri-wuri gwamnati ta dauki mataki akan su, ta fidda su daga kasar nan.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Hanifa da ci gaban labaran duniya.
Jami'an sojan ruwan Amurka sun ce wani jirgin sama na sojan ruwan kasar ya yi hatsari kusa da tekun Atlantika da ke Virginia da Maryland a yammacin jiya Laraba, inda ya kashe mutum guda. Lieutenant Commander Rob Mayers, jami'in hulɗar jama'a na rundunar sojin ruwa ta Naval Air Force Atlantic, ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa jirgin yana gudanar da zirga-zirgar jiragen sama na yau da kullun a kusa da tsibirin Wallops a Virginia lokacin da ya fadi da misalin ƙarfe 7:30 na yamma. Jami'an tsaron gabar tekun Amurka sun ceto mutum biyu dauke da raunuka da ba sa barazana ga rayuwarsu, kuma an gano gawar mutum guda a cikin jirgin. Wani mai magana da yawun hukumar kashe gobara na Ocean City ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa jirgin ya faɗi ne a Chincoteague Bay kusa da unguwar Stockton. Hukumomi ba su bayyana sunayen mutanen ukun nan take ba. Shugaban kasar Tunisia ya rushe majalisar dokokin kasar a jiya Laraba a wani mataki na baya-bayan nan da ya rutsa da jaririyar demokuraɗiyyar kasar. Shugaba Keyes ya sanar da wannan shawarar ne a wani jawabi a gidan talabijin bayan da 'yan majalisar ƙarƙashin jam'iyyar adawa ta Islama suka gudanar da wani zama na zahiri da ke neman soke matakin da shugaban ya ɗauka a bara na karɓar madafin iko. A watan Janairun wannan shekarar, ɗaruruwan masu zanga-zanga sun hallara a babban birnin Tunis domin nuna adawa da gwamnatin Sa'id. Zanga-zangar ta yi bikin cika shekaru 11 na juyin juwa halin Tunisia tare da bijirewa sabbin takunkuman COVID-19 da gwamnati ta sanya.
Tsagai da Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu. Wannan karama Najeriya muka nufa, inda tun bayan da jam'iyyar APC mai mulki ta gudanar da babban taronta, kwararru da masu ruwa da tsaki ke ta tsokaci kan makomar jam'iyyar. Shamsi Hamza Ibrahim gare ki.
Babban tambayar da ake yi shin wannan taro da aka yi ta dagewa a baya da rade da dindin neman takarar mataimakin shugaban kasa ne, a iya cewa ya bar baya da kura ko kuwa a'a? Masanin harkokin siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce ba za a yi mamaki ba idan jam'iyyar ta samu tangar, dan yanda wasu suka hawo mubarin taron suka ce lalle su sai an yi zaben, amma karshe gwamnati suka yi amfani da tasirinsu wajen sa su janye alatilas.
APC a bayanuna cewa shugaban kasa an ba shi chairman kamar yadda kika faɗa, amma kuma ragowar kujerun su fito a listinsa ba. To a gaskiya abubuwa biyu, na farko dai duk da ya samu abin da yake so bai iya siyasa ba, ba kuma siyasance samu ba, saboda inda a siyasance samu da wanda ya shigo din da wa'anda aka bawa kashi a zaben, ko kuma wanda aka murde da karfin su ya kakkarya su suka bari, da ba za su ga wannan karayar ba, ba za su ji ciwon ta sosai ba, ba za su damu ba. Asali ma wurin sa za su ka zuwa a Abuja suna cewa ga abin da ya faru yana rarrashin su, ba tare da sun san cewa tsarin su aka ba aka fitar da wanda yake so ba. A siyasar demokradiya a fito shekaru ko watanni ko kwanaki kafin zabe a ce ba a yi da wani ana yi da wani, to sai dai dama dan an san da karfin tsiyan zabe. Amma da APC da PDP yanzu yanda suka nuna, babu talaka kwaya ɗaya da yake da katin jam'iyya da yake iya tabbatar da masu rike masa jam'iyya. Shugabanni ne kawai tsakanin su suke zaben wanda suke.
Wanda ya takarar ma'ajin jam'iyyar kuma na bangaren shugaba Buhari wanda bai yi nasara ba, Barista Ismail Ahmad ya nuna fargaban yawancin wadanda aka canka sabbin fuskoki ne a siyasar jam'iyyar, don haka ba lalle ne su samu sauki gudanar da babban taron zaben dan takarar shugaban kasa da za a yi a watan Mayu ba.
Ni dai a matsayina na Ismail, abin da yake dan sosa ni kadan shine in na duba na ga mutanen da suke duka kusan wanda aka ba su rikon jam'iyyar gaba daya, duka mutanen kirki ne, yan jam'iyya ne, amma dukkan su ni banga mutumin da yake da experience ko in ce yana da gogewa a harkar jam'iyya ba. Kuma za mu shiga zabe na fidda gwanaye tun daga matakin majalisar jiha zuwa shugaban kasa akan a cikin wata daya. Sai naga kaman babu lokacin da za a zauna a nazu mutum, musamman mutum ya zo sabo a siyasa ta gida ko ta takara ko ta gwamnati, da mun tike da siyasa ta jiya.
Shi kuwa malamin kimiyyar siyasa ta Jami'ar Abuja Dr. Abubakar Kyari ya ce ba za a gane illa ko akasin haka da taron yayi ba sai lokacin taron fidda din takarar shugaban kasa.
Wannan taron da aka yi mataki na farko kenan, muhimmin mataki ne, amma kuma ba shine babban mataki ba. Wannan zabe na fidda gumi ne kuma ba na zaben shugaban kasa, to ina ga shi ne zai kasance kan wani tirafi a ita wannan jam'iyya, saboda a kurin ragon kai har zuwa da akwai kungiyoyi da gungu na asasin yan siyasa wanda suke cikin jam'iyya. Kowanne ya wasa wuka, kowanne shi ne yake yi daga cewa sashi da gwamnati su su kungiyar su da za su yi nasara. To saboda haka idan aka yi wannan zaɓe, yadda aka yi zaɓen da kuma sakamakonsa zai iya tasiri kwarai da gaske akan jam'iyya. Ko dai kamar zama da gulalliya ko kuma ta afka ci gidigimu, ya danganta ga yadda aka aiwatar da wannan zaɓen. Ya kuma danganta ga wane ne ya ci zaɓen, wato zai mata takara. Saboda haka dai za a iya cewa har yanzu akwai sauran rina a kaba.
To kamar waɗanda ba su ji daɗin tafiyar APC da PDP ba, jira suke manyan jam'iyyun su gama taro. Sanata Rabiu Kwankwaso da abokansa a siyasa sun sauya sheƙa zuwa jam'iyyar NNPP, gabarin kofa buɗe ga duk wanda bai gamsu ba ya samu tudumin dafawa. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya. To har yanzu dai muna Najeriyar, inda a yayin da ake gab da shiga watan azumi aka fara ɗan ganin canji a yanayin kasuwanni. Hawa Umar gare ki.
Sautari magidanta na shiga zulumi da fargaba, musamman idan lokacin bukukuwa na karatowa kamar bikin sallah ko zuwan watan Ramadana ko kuma bikin Kirsimeti, sakamakon yadda kayan masarufi ke tashin goran zabi. Hakan yasa dukkan lokacin da watan Ramadana ya karato, mutane kan yi tanadin abin da ya shafi cimaka da sauran abubuwan bukatu tun kafin lokacin. Na ziyarci kasuwar FCDA da ke babban birnin tarayya Abuja don jin yadda farashin kayan yake.
Sunana Muhammad Kabir. Yanzu dai farashin akwai sauki sosai. su tunda yanzu kin ga tumatirin muna sai da 1500 tattasan ma haka ta ruguwa ka albasar din ma muna sai ta 2500 insha Allah kuma haka zai azumin
gan ba sunana ina sai da alayyahu ya kuwa ayo dankali su kabewa su gyada su agusi farajin kare a yanzu bai canza ba
sunana Yunus Idris doya nake saidawa farajin da alhamdulillah kin san yalla ide ina sai da doya 4500 2500 hadda 7000 ma dai akwai
sunana Ibrahim Muhammad Lawan ina sana harkan provision gaskiya farashin kaya na hawa tun kafin mu fara mu shiga azumi ko farkon kuma fara ma da azumi to mu san kuma yanzu da azumin ya kara hararuwa mu san kuma wani irin tashin kaya zamu fuskanta ba
samun ciniki ya ragu mutane wasu da yawa suna yawan kawo kukan cewa ba su da kudi a hannu to kuma ga kaya na kara kudi
akan bukaci kayan marmari da dabino a lokacin azumi wanda hakan ya sa na tuntubi malam Sabo mai dabino dan jin ta bakin sa
fara zuwa yau ka siyo gobe sai ka ji an samu karin ka ba sama har tsoron ma so wa kan kake saboda komai da ya zama abun da ya zama kana so wa kai kada fargabar maya zaka siyo ya zaka sayar
an fi danganta faruwar wannan al'amari ga ɗan kasuwa kan tsawala kayan masarufi da kayan cimaka da sauran abubuwan bukata
sunana Asifu mutane suna danganta kasuwancin azumi da kafin fara azumi wasu in suka zo sayan kaya sai su dinga dora ɗan kasuwa cewa ai don an fara azumi ne ku ƙara kuɗi wannan kuma ba ai mana adalci domin yanda ka tsinci kanka to da haka zaka tafi da kasuwancinka
ko me magidanta ke cewa game da farashin kayan na bana
sunana Sharif Ahmad Sidi an fara samun canje-canjen kayayyaki ƙarin idan kai magana zaka ji suna magana ya samu ne daga ko petrol ko gas ko makamancin haka tsoron da muke ji dai kada Ramadanin ya shigo kuma kayan nan gaskiya za su yi ninkin baninki
sunana Ibrahim Adamu maimakon a rika farin ciki to amma duk mai karamin karfi yana tunanin da yaya abin zai zo ya same shi yanzu ba azumi ake ba mafiya yawancin gidaje ana kwana haka
sunana Aisha Abdulkadir zaka ganka kamar da wani kudi da yawa a hannunka amma an ka je kasuwa sai ka kasiyo abu kadan
sai dai wasu na dora alhakin akan gwamnati da ta kasa tsaye da kyakkyawan farashi wanda yake da ka'ida Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Hawwa yanzu kuma sai ki shigo da shiri na gaba
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutar ulcer ko gyamban ciki kamar yadda Hausawa ke kiran cutar musamman da ake gab da fara azumin watan Ramadan kuma mutane na alakanta cutar da rashin cin abinci ko kuma zama da yunwa Cutar ulcer ko gyamban ciki cuta ce da ke haddasa raɗaɗi wanda yake zuwa yana daukewa haka kuma cutar tana da hanyoyi da dama da take bayyana a jikin ɗan adam tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja likita barka da wannan lokaci
Masu sauraron mu barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar ulcer ko gyamban ciki kamar yadda Hausawa ke kiran cutar.
To gyamban ciki wani rauni ne ake samu a cikin ciki. Wannan tantani da ya shafe cikin ƙuryoyin cikin shine yake samu ɗan rauni. To sai ya kasance yana da zafi kuma matuka saboda duk abinci idan ya taba ko kuma ruwan da yake shi kan shi fatar cikin take fito da shi ruwa da sinadarai idan suka taba wurin zai kawo ciwo to wannan shine ake kira gyamban ciki
to likita me ke kawo cutar ulcer ko gyamban ciki
to akwai abubuwa da dama da za a iya alakanta su da gyamban ciki na farko akwai wanda yanayin mutum akwai wadanda ba za a ce gado ba amma zai kasance suna da saurin samun irin wannan gyamban ciki da an samu matsaloli akwai wanda magunguna ne suke jawo musu kamar irin abubuwan da ake cewa non-steroidal anti-inflammatory drugs wanda family ne na magunguna irin su aspirin irin su ibuprofen irin su naproxen da sauransu ko irin su steroid abinda aka fi sani da su prednisolone akwai wasu magungunan kuma da su ma za su iya kawowa sannan akwai kwayoyin cuta wanda za su iya kawo gyamban ciki musamman akwai kwayar bacteria da ake ce mata kwayar cuta jinsin bacteria da ake ce mata helicobacter pylori tana iya kawo shi wannan cuta ta ta'alsa ko kuma ta ta'azzarata. Sannan idan mutum ya shiga abin da ake cewa stress, wato damuwa da matsatsi, yana iya kawo ciwon alsa, abin da ake cewa stress ulcer. Waɗanda suke zama ba sa cin abinci na tsawon lokaci, to a cikin cikin nan akwai sinadari na acid da bangon ciki yake fito da shi da sauran sinadarai. Sai kasance idan babu abinci za su iya yi wa wannan fata tantani da yake rufe cikin cikin illa, sai ya kawo ulcer. Saboda haka waɗannan su ne abubuwan da suke kawo ulcer.
To likita, musamman ma da mutane ke alakanta cutar da zama da yunwa ko kuma rashin cin abinci, shin mai cutar zai iya yin azumi?
To ya danganta da yanayin cutar da kuma tsananinta. Akwai wanda za ta yi tsananin da ba zai iya yin azumi ba, akwai wanda kuma zai iya azumin shi, akwai wanda zai iya azumi idan yana shan magani. A cikin abubuwan da na manta ban yi magana ba, abin da zai iya kawo alsa shine kamar kuna. Kunan nan za ta iya zama ko ta wuta, ko ta ruwan zafi, ko kuma ta wasu sinadarai kamar mutum ya haɗi irin su acid ko kuma wani magungunan ko na abinda ake mayanci ake magana cewa strong alkalis ko basis, duk za su iya kawo cuta ko abinda ake cewa poison. Poison wato shine a ce guba kenan, guba za ta iya kawo ita ma ulcer a cikin cikin nan. Saboda haka ya danganta ga yanayin ciwon, shine zai sa a gane cewar mutum zai iya azumin nan ko ba zai iya ba.
Yaya ya kamata masu cutar su kula da kansu?
To na ɗaya dai akwai mutanen da suke ɗauka suna da ulcer kuma ba lallai ulcer gare su ba. Abin na farko idan mutum na da cutar shine a tabbatar ma da cewar ulcer ne, sannan a sa shi akan maganin da ya kamata a sa shi. Sannan dokoki na abinci wanda zai iya tayar da ciwon nan, za a ba shi shawara. Idan likitan shi ya duba ya ga cewar ta yi tsanantar da ba zai iya azumi ba, to zai ba shi shawara. Wani za a iya ba shawara cewar ya daga azumin gaba daya, wani za a iya ce mai ka yi daya ka huta, ko kuma ya danganta dai da yanayin ciwon. Wani ko zai iya yin azumin shi gaba daya, yana shan maganin shi yana kuma azumi.
To likita, musamman ma da kai yi maganan likitan shi zai ba shi shawaran nau'in abincin da ya kamata ya ci ko ya kaurace, to shin ma wani irin nau'i na abinci ne ya kamata masu cutar ulcer su kaurace ko kuma ya kamata su rika ci, musamman ma a cikin wannan wata na Ramadan?
To abincin da yake da yaji zai tada ciwon ulcer kuma zai ta'azzarata. Abincin da yake da maiko sosai shi ma zai tada ciwon ulcer. Sannan cin abinci da zafi zai iya tada ciwon ulcer. Abin da yake mai kaushi kamar misali irin waɗanda aka soya, irin su alkaki misali, kamar kilishi da sauransu wanda suke da tauri, duk za su iya tada ulcer. Abin da yake da tsami kamar tsamiya, kamar lemon tsami, ko zobe mai tsami, ko lemo mai gas, ko irin su coffee. Sannan kuma dama duk wanda aka gane yana da ulcer akan ba shawara, idan mai shan taba ne ya guji shan taba, in yana shan giya ya guji shan giya, in yana cin goro ya guji cin goro, saboda duk waɗannan sinadarai ne wanda za su iya tada ciwon ulcer nan.
To likita, daga ƙarshe wace shawara zaka ba wa jama'a domin kare lafiyar jikinsu, sa'annan kuma masu ulcer nan yanda za su yi azumin su cikin kwanciyar hankali ba tare da an samu ulcer ta tashi ba?
To da farko, kamar yadda na yi bayani, akwai waɗanda suna da ciwo su ɗauka ciwon ulcer ne wanda ba lallai ulcer din bane, saboda akwai ciwuka da suka yi kama da na ulcer. Saboda haka abu na farko shine a tabbatar da ciwon ulcer ne, sannan a tabbatar an samu maganin da ya kamata na ulcer ne, sannan kuma a bi dokokin da aka tsara wa mutum. Insha Allah, in ya sha maganin shi waɗannan dokoki, zai iya yin ibada shi kamar yadda ya kamata, kuma zai zauna lafiya.
To likita, kamar wasu irin cututtuka ne ma ke kamance kenya da cutar ulcer?
To akwai abin da bai kai ulcer ba, misali a ce gastritis. Shi ba wai ya zama gyamban bane, amma yana kusa da ya zama gyamban, kuma kusan shawarwarin da ake bayarwa da maganin sun yi kama sosai da na ulcer. Sannan akwai wata tsoka da take tsakanin ciki da kirji wadda a likitance ake ce mata diaphragm. Ta wannan jikin tsoka a bayanta akwai kofofi inda abin makogoro yake bi da kuma hanyar jini yake bi. To akan samu abin da ake cewa hiatus hernia, sai kasance wani gefe na ciki kusa da makogoron inda makogoro shiga ciki, yana iya bullitsowa yana shiga cikin kirji, zai iya bada ciwo matsanancin ciwo kamar na ulcer, amma ba ulcer bane. An sha maganin da dan samu sauki, amma za a dade ana fama da shi. Kuma akwai magunguna da ake yi wani lokacin har ayi aiki ya danganta ga tsanancin ciwon. Akwai abin da ake cewa bile reflux, wani ruwa ne daga cikin madaciya da idan ya fito zai shiga bangaren yan hanji na farko sai yayi kasa. To akwai waɗanda maimakon yayi kasa din nan sai yayi sama sai ya dawo ciki. In ya dawo ciki zai ba su ciwo da zafi kamar yadda ciwon ulcer yake. To su ma akwai magunguna da ake bayarwa da dabaru na canza yanayin al'amura na rayuwa da abinci da yanayin kwanciyar su da lokacin da ya kamata su ci abinci da za a ba su irin wannan shawara. Sannan akwai wasu cututtuka wanda su ma sun so su yi kama da ulcer din wanda ba lallai na ulcer bane, kamar abin da ya shafi ita madaciya da kuma abin da ya shafi abin da ake cewa pancreas. Wannan duk a likitoci za su tantance a tabbatar da ciwon nan daga ina yake kuma a ba mutum shawara.
Masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. Da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu don gudanar da azumi lafiya, musamman masu cutar ulcer ko kuma gyamban ciki. Mu huta lafiya.
A gaishe ki, yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana.
Saƙon na farko a yau ya fito ne daga Sardaunin Ƙwallon Misau, Zaharaddin Muhammad Kaka Misau, inda ya ce, "Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika wannan hatsarin jirgi da ya auku jiya a garin Kaduna bai zo mana da mamaki ba. Don jihar Kaduna ta zame harkwatar 'yan bindiga. To Allah, kai ne masanin komai, kawo mana mafita." Sai kuma saƙo na gaba kuma na haɗin gwiwa ne daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja, dukkansu daga jihar Kogi. Sai kuma cewa su kai, "Assalamu alaikum VOA Hausa. Matakin da Bala Ahmed Tinubu ya ɗauka na dakatar da bikin murnar zagayowar ranar haihuwarsa don jajanta waɗanda harin jirgin ƙasa na Abuja zuwa Kaduna ya rutsa da su ya yi daidai, amma ya kamata gwamnati ta kawo ƙarshen waɗannan hare-haren 'yan bindigar ta kan hanyar mota da na jirgin ƙasa. To madalla, an kuma gode da saƙonnin naku, ci gaba da aiko mana da saƙonni."
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amman a taƙaice.
Shugaban Ukraine ya ce matakan kariya da ƙasarsa ke ɗauka daga mamayar Ukraine ya kai wani muhimmin mataki, inda ya ƙara matsawa Amurka lamba kan ƙarin neman taimako. Sa'o'i bayan da dakarun Kremlin suka yi watsi da alƙawarin rage wasu ayyukan a yankin, harin bama-bamai a yankunan Kyiv da birnin Chernihiv da ke arewacin ƙasar da kuma tsananta hare-hare a wasu wurare a ƙasar ya ƙara gurgunta fatan samun ci gaba wajen kawo ƙarshen rikici da ake fama da shi. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta kafa wata tawaga wacce za ta yi nazari kan dabarun yaƙi a Ukraine, wanda ya haɗa da yadda ƙasar ta samu nasarar tunkarar Rasha, kuma tana tattaunawa da Amurka kan wannan batu, a cewar wani minista a yau Alhamis. Taiwan da China ke ikirarin cewa yankinta ne, ta ƙara ƙaimi tun bayan da Rasha ta mamaye Ukraine, tana fargabar mai yiwuwa Beijing ta yi irin waɗannan yunƙuri a tsibirin, kodayake ba ta bayar da rahoton da ya nuna alamun hakan na shirin faruwa ba. An yi ta cece ku ce game da tasirin yakin kan sojojin Sin akan Taiwan da yadda Sin din za ta iya kai hari a tsibirin a tsakanin hukumomi a Taiwan.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu. Yanzu sai a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kafin mu yi sallama da ku, za mu yi wato taya mai sauraronmu Alhaji Abubakar na baban yawo da ke Kaduna, Najeriya, murnar auren diyarsa Aishatu Ummi Abubakar na baban yawo da angonta Ibrahim Abdullahi Mu'azzan. Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar aure amin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni, da kuma Julie Gresham wacce ta hada mana shirin da injiniyanmu, ni Ibrahim Salamu sai garba ke muku, fatan alheri. Wassalam.